سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يمؤوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم نبيو قوات الرجب هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دق مكزوا مدينة ناده كرا دبو ديا دلي حدود أربعين دبيو وانده زو دي دي دشا حدود قوات بيو أجرغوريان كالاندا دبو بيو دا أشرين دا ديا wannan shine kasa din mu na 15 daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin fannin ta'amul bainal zawjayn wato yadda ake mu'amala tsakanin mata da kuma ainihin wato mijinta idan jama'ar musulmi basu manta ba mun gama da ij'al hiwarika 'adban safiyan ko da saura mun gama hi mun je karshe ba mu kai karshen sa ba suwa suke bin littafi mun je karshe ko da saura har an shiga wancan to shikenan mu fara daga farkon wancan babin za mu tahi لا تخاصم عند كل صغيرة وكبيرة وتكرك دنغ حسوما دا فتا دا ما ترك أكام كوان نكان أبو دا كوان نكرمون أبو أكو واتن دا باسا كان كان تليبي أكو كما واتن دا باسا حقولي دنغني دا أموس بادي ديبا akwai matakai guda uku da malamai suka ce inda ya kamata mutum ya dinga fada ko ya masifa ko ya tada hankalinsa ko ya nuna bacin ransa a tsakaninsa da matarsa ko ma tsakaninsa da duk wani wanda yake mu'amala da shi abu na farko shine ya zamto lokacin da ya maka ba daidai ba a karan farko kama kau da kai karka nuna ka damu da abin da yayi wannan shine karan farko abin da ya kamata mutum yayi abu na biyu idan ya saki to sai ka kira shi sai ka masa nasiha kuma nasihan nan in so samu ne ka yi masa kai da hi karka yi masa cikin jama'a kamar yadda Imam Shafi'i yake fada yace وخلصني النصيحة بانفرادي يتي تجنبني النصيحة في الجماعة وخلصني النصيحة بانفرادي سيتي فإن النصح بين الجمع نوع من التوبيخ لا أرضى استماعا يتي إنا باك شاورا إذن ذاك يمن فتا كو نصيحة نايبا دي دي با تو كيكو قليك كيبان تنيني دا كيكا قيامو akwai wanda za ka ga a gaban ƴaƴanta yake mata masifa har ma ka ga yara sun rushe da kuka ba su ake wa faɗa ba amma su suke kuka saboda suna ga irin abubuwan da ake gaya wa uwarsu ya kai intaha to shine Imam Shafi'i yace ka keɓance da nasiha innama ba daidai ba wannan fa in har laifin ya maimaitu yadda za ka mata kai min faɗa yace ka kauce wa yi min nasiha a cikin jama'a a tsakanin mutane yace domin yin nasiha da fada a tsakanin mutane wani nau'i ne na cin mutunci da cin zarafi la arda istima'a ba zan iya yarda na saurare ka har ma mu fahimci juna da kai akai ba ina fata kun gane so anan abinda muke so wannan mataki na farko kenan kau da kai mataki na biyu shine nasiha to a mataki na uku ne idan abu ya ki cinyewa to nan ne ka iya daukar mataki na fushi ko na fada ko na kauracewa wasu abubuwa ba dan ka dan wanda kake wa haka ba sai dan kana so ya gyara abin da kai masa abin da yake maka ba dan baka son matarka ba sai dan kana so ta gyara to wannan babu laifi amma a ce daga an yi abu to kai kawai shikenan sai ka dau abin nan to wannan ko matsala ce kun gane maganar da kyau ku? Allah ya shiryar da mu. Al-khisamu maradun, husuma wata irin lafiya, rahin lafiya ce. Idan ta sharafi baitin kutila ahaluhu ko katala ahaluhu, idan ta bayyana ko ta yadu a cikin gida, to takan kashe mutanen gidan. Abinda ake nufi da kisa anan ba kisa hissi ba, tana magana ne ko yana magana akan kisa ne ma'anawi. Alqatlul ma'anawi ba alqatlul hissi ba, wato kisa wanda yake na ma'ana. Gashi da ranku da lafiyarku da numfashinku da komai amma kun mutu. Mene kun mutu? Shine ba walwala, ba jin daɗi, ba zaman lafiya. Abinci ne a gabanki kina ci amma kamar kina cin dusa, saboda baki a cikin kwanciyar hankali. Gida ne kina ciki da kayan karo da komai amma kina cikin damuwa, saboda baki a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali. Wannan idan husuma ta yi yawa a cikin gida, to yakan sababar da irin wannan bala'o'i. Washajar yumitu sa'ada, idan aka ce ashajar shi ne yawan rikici, ashajar yawan rikici ba shajara ba, shajara bishiya kenan. Shajar shi ne rikici tsakanin mutane, a dinga fada ana ainihin wato samun matsaloli. Shi ne inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahu. Fala wa rabbika, fala wallahi a'a, wa rabbika na rantsi da ubangijinka, la yu'minuna mutane ba za su taba yin imani cikakke ba hatta yuhaqqimuka har sai sun saka ka kai ne alqali fi ma shajara bainahum, cikin abin da ke faruwa na rikici tsakanin su. Shine shajara, shajar ash-shajaru, an gane ko? To shine yake cewa wash-shajar da kuma rikici, yumitu sa'ada, yana kashe jin dadi da kwanciyar hankalin gida. Wayunbitu shaqa ko shiqa, yana kuma ainihin wato tsirar da yawan sabani da kunci. An gane magana da kyau ko? Fa in khiftum shiqaqa bainihima, fa in khiftum shiqaqa bainihima fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma. Ash-shiqaq, to shine wayunbitu shiqaq, yana haifar da yawan sabani da yawan rikici tsakanin ma'aurata. Fala takun min hawatil khusuma inda kulli saghiratin wa kabira, karka zama mai yawan tada husuma da fada a lokacin da aka yi maka karamin laifi da lokacin da aka yi maka babba. Ya zama mutum bahi da wani karamin laifi, bahi da babba, kaji ana cewa ai wani, ai in dai wani ne, ko menene kuka yi a gidan nan, to ku jira abin da zai biyo baya. To wannan ba karamar matsala bace. Yana da kyau mutum a san shi cewa yana tara abubuwa, yana hakuri da abubuwa har sai idan sun kai intihani, sannan yake daukar mataki na gaba daya. Amma a ce daga lokacin da abu ya faru guda daya, shikenan abu sun abu ya samu matsala, to shikenan. An gane magana da kyau ko? Fal hayatu zawjiyya, dan haka rayuwa ta aure, la takhlu min al hawadisi tafiha, bata kofantuwa daga matsaloli na yau da gobe wanda suke ba su da dadi. Wannan kan a zauna take, shi yasa Bahaushe yake cewa zo mu zauna, zo mu saba. Harshe da hakori ma ana sabawa, da dai shawaran maganganu na Hausawa da suke fada dangane da zamantakewar yau da gobe. Dan haka kowa ya sani, kuma kowace ta sani, idan dai kika yi aure ko kai aure, to zaka ji iyaye suna cewa to wanta sai hakuri, sai ki dauka cewa wannan hakurin kawai ana baki shine ba tare da ba faki higo gidan ba tukunna, amar su mata ango ake kiranki, amma a hakan ana cewa wanta sai hakuri. Sai ki ta mamaki, to ni amarya me kuma maganan hakuri? Kina farin ciki, kina cikin jin dadi da annashuwa, an daura aure, kuma ana cewa sai hakuri. Ai wanda aka dafu ko aka yi fada kata-kata, shi ake cewa ya hakuri ko? To amma me yasa ake cewa amarya haka, ake cewa ango haka? Saboda akwai batarnaka ce a can gaba, sai kin shigo rayuwar ne zaki ganta. Daga nan ne sai ki dinga tuna cewa ashe wance da take ce min wance sai hakuri, ashe ta san me take faɗa, akwai abin da take hangowa zai iya kasancewa, gashi nan kuma yanzu yana faruwa. Saboda daga an ƙare wannan honeymoon din, to kuma za a shiga matsala moon. An gane magana da kyau ko? Problem moon za a shiga. Ana gama wannan honi din, to kuma za a dawo madaci moon kuma. Allah ya kiyaye. Dole dai za a dawo asali. Shi yasa wallahi ba abin da yake da dadi irin rayuwa ta reality. Keke da keke. Tun kana nema ka faɗi me yi halinka, me yi abin da baka so. Tun kina neman sa ki faɗa masa me kike so, me yi baka so. Ku yi rayuwar reality, kar ku yi juna ƙarya. Kar ku yi juna ƙarya. Ko kwalliya ta yi ta fito za ku yi hira hike ce a'a. Wance eh irin wannan kwalliyar eh to gaskiya ba na santa. To yanzu kai ko auren ma ba ai ba za ka fara sa min dokoki yake ce gaskiya ne. Ko aure ba ai ba zan sa miki doka dan in bari sai kin zo sannan in ce miki ba na so ki ce me yasa ka san dan adam wato ba hida dan adam idan ya so ya kama ka da matsala fa ba ya da ka iya dashi idan ya ce mata baya son wannan hita ce me yasa ko aure ba shi ba zai fara saka mata doka haka ne in kuma sai da ta higo ya gaya mata sai ta ce wato ashe ba ka so kuma kana gani na ina yi amma saboda munafurci baka gaya min ba sai yanzu jama'a haka ne ko ba haka ba to haka dan adam yake idan yana son ka da matsala wallahi baka yi saka kubuta ba to shi yasa rayuwar reality a fada wa juna gaskiya ayi abin da shine wanda yake dorarre tabbatacce ba abin da yake hidadi amma kuma mutane ba sa son sun fi so a zagaya su ayi musu dungu ayi hai ta haka ayi haka ayi haka a bauɗe ta nan a zille ta nan wa nudkhiluhum zillan zalila to shikenan in kai mata haka he ta yarda da kai he ta ce in ba kai ba sai rijiya sai kwata wata ma an tai kuskure ta ce he jahannama khalidina fiha abada idan ku yi da kunne na naji wata ta fada in ba shi ba sai jahannama nace lalle ku zaki shiga wallahi to saboda haka ayi rayuwa ta reality rayuwa ta gaskiya da gaskiya abinda baka so ga yawa matarka abinda baka so ga yawa mijinki yanayin samun ka fada mata in ma baka fada mata hakika ne keke da keke ba wance eh iya abinda nake samu ho bai wuce iya abinda mu zamu ci da abinda zamu sha da dan sutura in baki da lafiyan kai ki asibiti ba duk wani kyalkyalan duniya karki dauka cewa na aure ki zan miki kai wallahi ko kana da ikon yi nuna mata ba za ka iya ba in yaso in ta shigo abinda ba ta tsammani kuma he ta same shi to za ta kara rike ka da gaske haka ne ko ba haka ba to amma sai ka dauki abin da ka san ba za ka iya ba sai ka ce za ka yi idan ka zo kuma he ka kasa kasau sai ta gane cewa kai ba dan arziki bane to wannan duka yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu dinga kula da su a cikin rayuwa ta auratayya rayuwar reality tana da dadi da wanda za ka yi mu'amala da shi ko waye ne ka nuna masa kai fa ga yadda kake idan zai mu'amalance ka da wannan hali ya mu'amalance ka in yaji ba zai iya mu'amala da kai ba to kai fa haka Allah ya jarrabe ka da waɗannan yanayi to shikenan sai a zauna lafiya Allah ya shiryar da mu dan haka yace farhayatu zawjiyya rayuwa ta aure la takhlu min alhawadis attafiha ba ta wofantuwa daga abubuwa da suke faruwa marasa dadi allati ta'khiru safwal khatir wanda take ainihin wato kokarin saka tunani wanda yake marasa dadi waj'alil hubba wattafahuma adatun litardil khisami fi baitik da haka malam Muhammad Siddiqul Minshawi yace waj'alil hubba ka sanya so wattafahum da kuma kokarin zama dan a fahimci juna ka sanya shi adatun wani makami ne litardil khisam wanda zai dinga fatattakar husuma a cikin gida min baituka daga cikin gidanka ka sani cewa ma'ana abinda shi malam Minshawi yake mana nasiha anan yana so ya nuna mana cewa babu yadda za a yi a zauna a gida ba a samu sabani tsakanin mata da miji ba ba yadda za a yi a yi mu'amala ba a samu wato rashin fahimta tsakanin mata da miji ba amma meye maganin wannan sabanin da wannan fahimtar rahim fahimtar shine kowanne daga cikin ɗayan biyun ya sanya kaunar da ke tsakaninsa da matar ko kaunar da ke tsakaninki da mijin da kuma wato zama da za a dinga yi ana tattaunawa don fahimtar juna wannan shine makamin ku na fatattakar abin da zai raba ku shi yasa zaki ga cewa mafita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar akan idan ma rikici yayi rikici tsakaninka da matarka ka fita ka bar gidan ba karamin makami bane na korar fitina wani zaki samu baya iya hakuri idan an masa ba daidai ba wani zaki samu in yazo daukar hukunci yakan kura adaka wajen daukar hukunci ko wani ma ya kai duka wani ma yayi wani abin da zai lahanta matar shi to maganin wannan abin daga abu ya fara faruwa nemi inda takalmanka suke sai ka saka sai ka nemi inya kofar gida take sai ka fita tana ta bambami tun daga bayan katanga kana jiwa har ka daina ji tana yi kafin ka dawo ta gama huci ta nemi guri ta zauna ka san ita ka san shi aiki idan kana yin sa ko ba a ce ka bari ba in ka gaji ko dole zaka nemi gurin zama ka huta to idan ta da ta wahala da bambami da take yi ta ji ta gaji to za ta nemi guri don ko don ta huta kai ma da ka fita hankalinka a tashe kuna gamuwa da wani abokinka wane ya ina zaka je wallahi guri kaza zan je ah to zo mu je ka raka nan mana hau bayan mashin ka gani kuna tafiya hibe san matsalar da kake ciki ba sai ya ce ai wane wallahi kaga yau din nan in kaga irin farin cikin da nake ciki kai kana cikin bakin ciki fa amma shi yana cikin farin ciki yanzu labarin farin ciki zai baka ko to kafin ka ankara sai kaga hira taɗi ya shigo wallahi sai ka ji ka manta da abin da ka baro na rikici a cikin gida to matakin da da kai ni ya dauka lokacin da abin yake faruwa yanzu tunda hankalinka ya kwanta in ka koma gida ba za ka dauki wannan matakin ba haka ne ko ba haka ba shi yasa manzon Allah da suka fusata shi fushi ya kai wa manzon Allah makura har Allah da kansa yake gaya wa matan manzon Allah cewa idan har suka nemi su taka wa manzon Allah burki si masa wani abun da ba shi da dadi to su sani fa fa inna Allah huwa maulahu Allah shi ne majibincin labarinsa wa jibrilu jibrilu ma majibincin lamarin annabi ne zai tawo annabi dauki da gudunmawa wa salihul mu'minina sauran mu'minai mutanen arziki su Abubakar da Umar da Usman da Ali Abdullah dan Abbas ibnu Mas'ud Abdurrahman dan Auf Abu Ubaidah ibnu al-Jarrah Sa'ad dan Abi Waqqas da sauran sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za su kawo masa dauki sai Allah ya ce wal mala'ikatu ba'da zalika zahir kai sauran mala'iku kab banda ma shugaban su Jibrilu duk za su taho Madina domin su taimaki manzon Allah akan mata guda nawa guda biyu kawai domin akan su wannan ayoyin suka sauka na Aisha da Hafsa rikicin da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku duba akan mata biyu ku ji taron dangin da aka yi mata biyu yasa ƙaryar ka fa wai kace kai kafi ƙarfin mata wallahi talla baka isa ba sai dai idan ba su hiriya ma wata makarkashiya ba billahi allazi sai ka dawo karkashin gada kana kwana Allah kana kwana a cikin AC da fanka wallahi zaka ji karkashin gada yafi maka alheri Allah mata biyu amma ku ji dandazan fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minina wal mala'ikatu la ilaha illa Allah mala'ika ɗaya idan an tura shi yana iya upside down din kasar nan gaba ɗaya ya daga ta tun daga ƙasa ta bakwai sai an jiyo tasbihin mala'iku sannan ya kifa ta amma duk za su taho taimakon manzon Allah akan mata guda biyu mata kenan na inda dangin arziki inda ku gida in ba ku babu gida wallahi in kuma kun yi yawa gida ya ƙara saiti ya ƙara gyaruwa Allah ya muku albarka amma dai Allah ya gaya mana matsalolin ku wallahi to wannan shine dan haka sai malam ya ce ka sani gida baya kubuta daga rikici da tashin hankali da matsaloli, amma ka sanya al-hubbu wat-tafahum adatun li tarbil khisa. San da kake wa matarka da fahimtar juna da kuke yi ya zamanto shine makami na koran fitina. Daga cikin abin da ke koran fitina a gida akwai tuna baya. Bahaushe yace wai shine roko, kar mutum, wato daga cikin matsalar da yau muka tsinci kai a ciki, na farko dai Allah ya saka da yawa daga cikin mu butulu ne, ba sa tuna alherin da aka yi musu a baya. Duk matar da ko duk mijin da baya tuna alheri, to ba yadda za a yi ya kyautatawa abokin zaman shi. Kuma haka duk abokan zaman da ba sa tuna alkhairan juna, ba yadda za a yi su kyautatawa junansu. Amma duk mutumin da yake tuna alherin baya, to zai yi wahala ya zama ya yanke hukunci na ƙarhe tsakaninsa da abokin rayuwarsa. Zai tinga ɗaga masa ƙafa, yana masa haƙuri. In ka gaba ɗauki wani mataki, sai dai ya zama barazana, saboda ya zamto an gyara ba don ya yi niyyar yanke wannan hukuncin a ran shi ba. Ku duba manzon Allah, ƙawar Khadija ta zo za ta wuce, annabi ya tashi firgigit, ya tsallaka wuyan sahabbai ya je tarbeta, ya mutunta ta. Har sahabbai abin ya ba su mamaki cewa wannan wacce mata ne annabi ke rawar ɗari a kanta haka. Da ya dawo sai suka tambaye shi, ya Rasulullah, man hadhihi al-mar'a, wannan kuma wace ce? Sai ya ce, kanat ta'atina ayyama Khadija, wannan ƙawar Khadija ce. Lokacin da Khadija take da rai tana zuwa mana ziyara, ta zo mu gaisa, mu yi hira, ta zo mana da tsaraba. Bai kamata dan Khadija ta mutu ni kuma in manta da ita ba. Me yasa annabi ya haka? Saboda ya tuna baya. Haka dai ko ba haka ba? Yasa wata rana na Aisha ta nemi ta faɗi wata magana akan Khadija, sai manzon Allah ya ce, kul, karki yadda, duk kishin ki nuna ba matsala, duk kaza kaza, amma Khadija karki yadda ki taɓa min Khadija. Ta mutu fa ba wai tana da rai ba. Yasa ita da kanta na Aisha ta ce, wallahi a cikin matan manzon Allah kaf babu wacce ta zamo min alaƙaƙai, ta riƙe min wuya irin Khadija. Ita fa ba ta raye, sauran kuma duk suna rayuwa da ita. Tace, likasrati zikri hali rasulillah, saboda yadda annabi ke yawan hira Khadija. Daga an zauna, ai lokacin muna tare da Khadija an yi kaza, an yi, tace abin nan ya tsaya min anna kasan mata. To amma ba yadda ta iya, annabi ya taka mata burki yace, Khadija ba a taɓa Khadija. Ka ji mazajen arziki irin su manzon Allah, wanda ba sa wulakanta uwar gida saboda amarya, ko? Amma yau fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, iyayen gida sun shiga uku. An gane ko? Haka manzon Allah tsarinsa yake wallahi. Yana da kara, yana da mutunta wanda yake tare da su, da wanda suka mutunta shi. Yasa motsi kaɗan sai ya ce, Khadija ta rungume ni a lokacin da kowa ya yi wancakali da ni. A lokacin da ta aure shi fa, ba manya-manyan larabawa da ba su zo ta yin auren Khadija ba. Manya-manyan masu kuɗin larabawa suka dinga zuwa suna turo invitation, cewa don Allah suna buƙatar aurenta. Tana cewa a'a, ita tana da miji. A lokacin annabi yana matsayin yaron gidanta, yana zuwa ya mata kasuwanci, idan ya dawo aka samu riba ta ware masa nasa. Ashe ta yi targetin, tana son annabi ta aure shi saboda amanarsa. Don haka wannan ya zo ta yi rejecting, wannan ya zo ta yi rejecting, har daga ƙarshe dai ta bayyana wa manzon Allah cewa tana son shi. Annabi shi kuma ya ga irin mutuncin da Khadija ta yi masa, da riƙe shi da ta yi, ya yadda ta aure ta. Kuma daga cikin mata ita ne ta fara imani da manzon Allah. Idan kika je Bukhari, kika ji irin yadda Nana Khadija ta ba annabi gudunmawa a lokacin da Allah ya turo shi a matsayin annabi, abin zai baki mamaki, zai burge ki. Hankalin annabi ya tashi, ya gamu da mala'ika, amma ita ta kwantar masa da hankali, ta nuna masa kada ya damu, kuma ta yi masa hujja da cewa wallahi Allah ba zai taɓa tozarta shi ba. ta kafa masa kuma dalilai, tace saboda kai din nan kana sada zumunci, kana taimakon gajiyayyu, idan husuma ta faru tsakanin mutane kana koyan bayan gaskiya, sannan kana saukar baki, kana ta dinga lissafa masa. Yau da yawa daga cikin mata ba sa iya gaya wa mazajensu irin waɗannan maganganu. Ma'ana mace ta kwantarwa da mijinta hankali, ta kirgo masa abubuwan alkhairin da yake yi. Da yawa daga cikin mata babu ruwansu. Abinda mata ma suke yanzu idan aka bata mata rai sai ta ce tunda ta zo gidan nan ba a taba tsinana mata wani abin alheri ba. Kuma ranar da aka auro ta, yanda ka san iska ta dauke ta, haka take tafiya. Shangel shangel, mo kade mo kade, kabo tsaye, haka take tafiya. Amma yanzu ta ci ta sha, ta kohi, ta yi lumimi da ita. Tana maganar fa zufa ne ke yanko mata saboda tsabar kitse ya mata yawa. Amma tana cewa tunda fifita take yi da abin nan saboda kiba ga kitse. Amma tana cewa ni tunda nazo gidan nan me aka yi min a gidan nan? Me aka yi? Allah ya kiyaye. To saboda haka dole sai ana kula, Allah ya sa mu dace. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace, la yafruku mu'minun mu'mina, wani mu'mini baya kyabar wata mu'mina. Idza kariha minha khuluqan radiya minha akhar, idan ma yaki wani abu daga cikin ta na dabi'a, to ai zai yarda da wasu dabi'u nata. Wato babu wani mutumin banza, a ce mutum indai musulmi ne, a ce na banza ne shi gaba daya, babu shi. Idan akwai abin da bai maka mana dabi'unsa, akwai kuma abin da ya maka, haka ne ko ba haka ba? Tazawwaja rajulun imra'atun thumma fasala ba'da ashhurin qalila min az-zawaj, falamma su'ilati al-mar'a limadha taraktihi qalat yukhasimuni 'inda kulli saghiratin wa kabira ka'annahu darratun li. Muhammad Siddiqul Minshawi, Allah ya masa rahama, yace tazawwaja rajulun imra'atun, wani mutum ya auri wata mata, thumma fasala, sannan sai suka rabu, ba'da ashhurin qalila, bayan wasu ƴan watanni kaɗan sai auren ya mutu, min az-zawaj. Falamma su'ilatil mar'a, da aka tambayi matar, limadha taraktihi, dan me yasa kika rabu da shi ko kuka rabu? Qala, sai ta ce, yukhasimuni 'inda kulli saghiratin wa kabira, babu laifi karami ko babba face sai mun yi rikici da shi a kai. Ka annahu darratun li, kai ka ce shi ma kishiya ta ce. Ma'ana yadda rikici ke faruwa tsakanin kishiyoyi, to haka muke rikici da shi. Duk karamin laifi sai yayi magana, duk abin da shi yayi magana ya dinga fada, ya dinga masifa, babu hakuri, ba daga kafa, ba kau da kai. Ta ce, to yadda ka san kishiya ta haka yake, don haka ba zan iya zama da irin waɗannan mutanen. Saboda haka yawan fada yana fusata mace, yana kuma hana zaman ku lafiya da ita. Da haka yi kokari ka rage, ke ma ki yi kokari ki rage. Kin san kowane bangare ba inda ba masifaffu, akwai masifaffe, akwai masifatu. An gane ku? Can a samu namijin ne da masifa, can kuma a samu ita matan ne. Kuma sai kaga Allah yana wani haɗi dan saboda jarrabawa, domin dama dan adam baya garbuwa da jarrabawa. Mace kaman miya ne tsatsiya mai hakuri, sai Allah ya hada ta da masifaffan namiji, yayi ta fada, ita kuma ta yi shiru tana kai hakuri, dan Allah kai hakuri, kirfe mun baki, kaza, tana ta bashi hakuri. Shi kuma wancan maloho ko ba shi da fada, sai Allah ya hada shi da masifaffiya, yana dawa da kasuwa ban kudin nan ba nan, sai ya haka ya zaro na nan, yayi haka ya zaro na nan, sai ya mika mata, tace ina na aljihun, wanda yace wallahi din na baki dai gaba ɗaya, wallahi ko kwandala babu a jikina. Allah, wallahi maloho abin tausayi mala, duk sai ta kwace kudaden, ko kuma ta yi masa lissafi, za a sayi kaza na abu kaza, za a sayi kaza na abu kaza, za a sayi kaza na abu kaza. In yace yanzu wannan hajjia wancan bai yi yawa ba, ta ce me kace? Ce na ce a ina ga kamar yayi kaɗan, ko za a ɗan ƙara? Ma'ana da farko da yana so ya ce yayi yawa, da ya ga ta zazzare mar idanu, sai a cewa ne yayi kadan ko zaki kara naga abin 500 din da kike ce ko na 800 za a saya wallahi malam wallahi an kaga wannan namijin ku yadda yake a gaban matan shi ko Allah sai ka tausaya mishi he ka tausaya mishi ya zama he is answerable to her duk abin da tace kawai shikenan shi yasa wasu har alfahari suke yi in suka ga wata mijinta yana mata abin da ya ga ce cabi ja kika yadda ni ya isa ni a gidana ba haka nake ba ai ni nake cewa ma ga abin da za a gidana Allah kiyaye to wannan shine dan haka tace yana yawan husuma da ni akan karamin laifi da babba dan haka naji ba zan iya ba tashajara rajulun ma'a imra'atihi wani mutum ya samu rikici tsakaninsa da matar shi fa barabaha sai ya naushe ta kawai kun san na faɗa muku akwai maza masu duka idan ta kai makura kawai sai ya gabza miki naushi ko kuma ya falle ki da mari dan haka fa barabaha sai ya dake ta fa jaa abuha babanta da ya ji labari sai ya zo domin yi musu sulhu wa kana za aqlin wa hikima baban yana da hankali yana da hikima mutun ne masu hikima da zaurance da iya magana yanzu rufil amri sai yazo yana tattaunawa da su akan matsalar fa qala sai yace wa mujin lima darafta zawjatika kai kuma me yake ka ga dukan matarka fa qala sai yace nasiyat an taba al milha fi ta'am yanzu wannan yarinyar wai a ce wai ta dafa abinci amma ta manta bata sa mana gishiri ba bata sa gishiri bane ta yi mistake amiya kawai sai galla mata mari فقال ابو حسين بابن يتي اذا نسيت ان تضع الملح في الطعام فضعه انت idan ita ta manta sa gishiri a miya kai me yasa ba zaka barbadawa ko ba haka bane ba hikinin rikici ya kare ba ka taba miya ka ji bage kace wance ya aka yi miyar ba gishiri wallahi mantawa ne to dauko min robar gishiri ba hikinin magana ta kare ba ka barbada ka bahi minti biyu ya narke kawai ka afa abinka kai bismillah tashi kai gaba shikenan ya magance sai ya ce to kai idan baka bata sa gishiri ba dan me yasa kai ba za ka sa ba me kuma akai aka sa akai sa gishiri kun ga dai ka duba siddiqul minshawi balarabe ne na abun nan na mamlakatul arabiyyatus saudiya amma kai ka ce ya zo tsakiyar hausawa ya zauna ya ga yadda suke rayuwa ko ba a duka mata akan magi jama'a ba yi ana yi ba a kashe aure akan ashana yi kan ashana aure na mutuwa amma fa a kasar mu ta Hausa Fulani a wasu guraren kafin abu ya kashe aure to ana daukar tsawon lokaci ana kuma diban daga kafin a ce aure ya mutu an gane magana da kyau ko akwai matar da aka gaya mata auren wata kawarta ya mutu faduwa tai ta suma saboda ita for the first time kenan da ta ji irin sun hadu ne a irin kasashen waje din nan sai suka zama kawance musulma ce ita ba yan Najeriya bace to su he zama kawance har ya kai ta kan taho daga kasar su ta zo ta kawo ziyara na gurin ta ita ma ta je kasar ta kai musu ziyara to ana cikin haka wata rana kawai sai wata kawarta ta buga mata waya tace ai wancan kawarki ai auren ta ya mutu kawai fa sa'iqat magashiyan alaiha min almaut kawai sai ta jare yip ta fadi sai asibiti saboda for the first time kenan da ta taba jin cewa aure ya mutu da ta taba ji ba ita tunda uwarta ta haife ta Hausa Fulani kenan an gane magana da kyau ko yanzu a kasar Malaysia in zaka saki mace to zaka tafi Ministry of Zawaj ma'aikatar aure da saki ministry suke da ita musamman sai ka je ka faɗi dalilan da ya jawo za ka sake ta sannan akwai manazarta za su zauna su duba dalilan in sun ga ta cancanci saki ka sake ta in suka ga ba su cancanta ba sai su kira ku da kai da ita ya muku nasiha a muku faɗa sannan a ce maka to ba a yadda ka saki matarka ba kuma wallahi ba kai saka sake ta ba akwai wani program da ake yi a Africa TV 3 da wata malama Juwairiya ban sani ba ko kuna saurara matsalar ku shine arewa ta wanda kuke kalla malama Juwairiya mata ne akwai ma wata yar Gombe ina jin ko ita ne yar Gombe ne ma malama Zainab ne yar Gombe ko yar Kuma ko yawwa tana ba da labari tace a kasar Malaysia a shekara daya duk kasar gaba daya auren da ya mutu gaba daya guda 65 ne, kwaya 60 ba 160 ba fa, eh ku ji da kyau, kwaya 60, saboda duk matar da za a saka akwai record. Sannan kun san wani abu, idan za ka kara aure ma to sai kun je Ministry of Karin Aure, ku je ita matar ita za ta ce ta yadda ka karo mata saboda uzurori da dalilai jab-jab. Lallai a Najeriya kuwa ba za a yi kari ba, wallahi tallahi haka tsarinsu yake su kuma. To amma in dai ba in ma ka ce akwai matsaloli a waɗannan tsare-tsaren, to amma kuma akwai abubuwa da yawa da ya tare kuma na matsaloli. In ma ka ce tunda tsari ne wanda Allah bai ce a yi shi a haka ba, to in ma ka ce akwai matsaloli, to kuma akwai alkhairai da yawa da hakan ta haifar. Domin na farko dai saki ba abu ne mai kyau ba, yanzu ya rage saki ko bai rage ba, yanzu a iya tsokin nan kadai a cikin wata guda sai a saki 500, haka dai ko ba haka ba? Amma ka ji kasa guda ana lissafi a shekara bai wuce mata 61 aka saki ba a shekara guda gaba daya. To saboda haka mu muna tsaune ne kara zube dokar ta Allah, ma ba mu abinta ballantana dokar kasa da kasa, ta Allah ma ba mu bi ta ba. To Allah kiyaye. Dan haka yake cewa sai ya dake ta, sai ya ce me yasa ka dake ta, yace ta ki ta sa mana gishiri a me, yace to kai me yasa ba za ka sa ba, sai shi yace masa fa inna wada al milha fi ta'am, domin sanya gishiri a cikin abinci aisaru min ad-darbi, ai yafi sauki akan duka, ko ba haka bane? Yanzu da daukar gishiri haka ka barbada ka kada miyar ka dandana, in ya ji ka ci gaba da ci, da ka tashi ka je dakin matarka ka dake ta, wanne ne kai kanka jikinka ba zai wahala ba wajen yin sa, sanya gishiri, ko ba haka bane? Kai kanka wa jikinka bai ji a jikinsa ba, dan wani dukan kai ma in kai he ka zo ka yi jinya kai ma. Naga wanda ya mari amma sanda aka je aka saka masa bandeji a hannun shi, shi kansa tukunna hannun sanda ya tsami ya kumbura. Ka san wani lokaci mari yakan kuskure he ka daki kashi, to tafin hannunka ne nan ya mari kashi, kaga kai ma zaka ji a jikinka, haka ne ko ba haka ba? Wallahi malam sanda aka daure hannun saboda tsabar ya ji a jikinsa. To kaga da wannan da barbada gishiri wanne yafi sauki? Barbada gishiri yafi sauki, da shi yayi bai kai duka ba da yafi sauki. Allah ya kiyaye. Da aka yace masa wannan yafi sauki akan ka dake ta. A takaicen takaitawa wannan babi na cewa kada mutum ya dinga yawan fitina da matan shi akan kananan abubuwa da manya, wannan babi ya zo karshe. Kai tsaye kuma za mu shiga qaddim haqqaha ala hiwayatika ko hawayatika, ka dinga gabatar da haƙƙin matarka akan son zuciyarka da kuma damuwoyinka. Akwai wanda suke mantawa da haƙƙoƙin matarsu saboda wasu buƙatu nasu. Mutum yana da kuɗin da za a sayo kayan abinci da cefane mai kyau, amma sai ya bar wannan sai ya je tattara kuɗin gaba ɗaya sai ya sayi kasiya, ko ya sayi haiju, ko ya sayi windi, ko yudi ne, yudi ko yudi, amma fa ga ƙananan matsaloli yana fama da su. Mutum ne za a ga kujerun matarsa sun yi raga-raga, duk wanda ya shigo da shi gidan yana jin nauyi a ce yanzu gidan wane ne, kujerunsu haka a mammace a fatattake a yayyage. Amma fa yana hawa mota 250,000, 500,000, miliyan ɗaya da dai shauransu, maimakon ya cire 50,000 ya bata ta gyara kujerun ya dinga saukar baki cikin mutunci, sai ya sayi sabuwar mashin da kuɗin, ko ya je ya sayi mota da kuɗin, ko kuma ya sayi yaduka masu tsada ya bayar ɗinki. In ka gan shi a waje fes gwanin sha'awa, amma in ka shiga ɗakin matar shi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'u, ba daɗi. To wannan duk babu abin nan, shi yasa yana da kyau ka kula da matarka sama da kula da wato kai kanka tukunna, saboda matarka ita ce rigarka, ita ce mutuncinka, ke ma ki kula da mijinki sama da kanki, domin mijinki shine mutuncinki. Ko fita zai yi kika ga maballin rigarsa ɗaya haka a balle yake ce a dakata in ya tsaya yake kama nan yake balle masa pat haka yake saka yan kika saka yake ce kalan ka fita a zage ni ba ni na sa rigar ba to ran me yasa za a zage ki a idan ka fita ai za a ce ni ne ban iya kintsa ka ba da na iya kintsa ka da ba za ka fito maballin rigar ka a balla ba ko ba haka ba mata ta dauki miji a matsayin wannan ya sa hula ta yi one side locomotion ko ta bankare alamun kamar irin wannan sakin hulan na mai damuwa ne yake ce a dakata zona ka can ni ce madubinka ki kama kanki saita ta ki ƙara gyara ta ki murza ta ki ce to Allah ya kiyaye haka ake yi ya shafa man shafawa nan yayi maiƙo nan kuma yayi fari fat kamar an bada masa hoda yake ce a dakata yake ƙara lakato man shafawa haka kama fuskar ki musike hitas yace yawa to aje Allah ya kiyaye to amma ba ku kula da mazajen ku wani ma zai fita zai yi wankan ya kintsa ya sa riga ya sa komai ita tana can uwar daki ce maman ba san ta ce na ce to mu mun yi gaba to Allah ya kiyaye shikenan kawai an gane magana da kyau ko to wannan yana daga cikin matsala dan haka mata dole su dinga kula da mazaje mazaje su dinga kula da matansu mallan yace la taj'al min hiwayatika saifan yaftaru haqqa zawjatika kar ya zamanto san zuciyarka da bukatunka na yau da gobe ya zama wani takobi da zai dinga datse haƙoƙin matarka tsakanin kai da ita fa idza kana laka ragabatun fit tazwiji an nafsika fa inna alayka haqqan la budda an tu'addihi li zawjatika idan kana da haƙƙi ko kana da kwadayin ka ƙara mata a cikin ranka to ka sani dai lalle haƙƙi ne akan ka ka biya haƙoƙin matarka abinda yasa mallam siddiqul minshawu ya kawo wannan kamar yanda na faɗa zaki ga wani yana da sha'awar ya ƙara iyali amma fa ta gidansa ta gidan kuma bai gyara ta yakin tsata ba wannan ba daidai bane yana da kyau idan zaka ƙara iyali to duk wanda ya shigo gidanka ya tabbatar cewa su kuma matanka ka daidaita su kujerun su ka dan canja musu gadan su ka dan canja musu wani ne ka dan canja musu to idan ka ƙara iyali su da kansu sun san ka musu adalci kuma dangi da ƴan uwa duk wanda ya shigo zai ce a wani mutumin arziki ne bai wulakanta ta gida ba dan haka dan ya ƙaro wata ba matsala bane ba akwai matar da mijinta ya kawo min karatta kafin na fara sauraron case din iyayenta suka karasa magana abin da ya faru shine ya kashe mata kuɗi akalla ya fi 500 zai kara mata set din kayanta cup da kujeru da wardrobe da gado da komai yasa aka zo aka dauke su aka kai su gidan dillalai aka saida su aka kawo kuɗin aka danka mata sannan ya ɗauki kuɗi a aljihunsa ya je ya sayo sabbi kar yazo aka jibge mata tsakani da Allah wani zaki ga zai ƙara mata amma ba ruwan shi da menene matar sa take ciki ko ba haka bane dan haka yayi wannan kokari wajen ya ga cewa ya kyautata mata to amma me ya faru daga ƙarshe sai ta tar masa da hankali ta nuna masa ita sam bai isa ba ba za a yi wannan auren ba yayi iyakacin kokarinta su samu sulhu ta ki yau fada gobe fada sai yace zan yi maganin ki bari tafi gurin mallam albani kun san mu mun yi kaurin suna daga tariki ta sai a nemo mu to Allah ba mu ladan abin da muke yi muna iyakacin kokarin mu wajen daidaita irin waɗannan rikita-rikitar Allah ba mu lada ya kawo hanya ya taho ya zawo ya same ni ya karanta min duk abin da ya faru na ce masa to da daddare bayan sallar isha karfe 9 ya dauko ta su zo to ya akai sai magana kuma wallahi wani abin mamaki sai ya kije ya ga yawa iyayenta amma ya yadda ya zo gurin gaban malami ai musu sulhu amma ya je ya ga yawa iyayenta sai ya ki ya akai sai magana kun san in mutun yana abu tsakaninsa da Allah to Allah sai ya dinga kawo mara fita ta inda baya tsammani ya akai magana kawai sai ta zaga sai ta koma gidansu ai mahaifiyar he ta kira gwaggwanta ta kan tudu da innanta ta gangare duk suka zo kawai he suka gangaro gidanta suka zo wallahi suka sa ta a gaba ba dan an rike uwar ba wallahi ta yi niyyar he ta dake ta
baki da hankali ne, baki a ganin wancan kawarki da akai kaza akai kaza akai kaza ga kaza ga kaza ga kaza, ke da Allah yayi muke gadar dogo sama yaya kasa yaya tsakiya ma yaya, shine zaki daga mana hankali ki tozarta mijinki. Wallahi suka yi mata kata kata, sai gahi dake mai hankali ce kawai zuga ce da kuma kishin banza dama ya sa ta wannan abun, sai gahi ta dawo tana bawa iyayen hakuri tana kuma bawa mijin hakuri. Bayan daga karhe da suka gama suka tabbatar ta nusu, sai suka ce to ki sani labari ne yazo mana, wallahi ba mijinki ne ya gaya mana ba, ba mu san ma wannan abun na faruwa ba. Wasu ne daga cikin makaunatanki wanda suna ganin in kika ci gaba da wannan abun bala'i zai same ki, su suka zagaya suka je suka sarar da mu, to fa maza maza mu zo mu kawo dauki, in ba haka ba za ku samu matsala da wani. To kun ga wannan shine matsalolin da suke faruwa. Yana da kyau kowane bangare ai masa adalci. Dole lokacin da kake zaune da matarka sai ka bujiro har ka ta tsara aure, abu ne wanda yake da zafi a gurin mata, ba sa so sai fa idan babu yadda suka iya. To dan haka kai kuma dole ne ka zamto kana mutunta su, saboda ka rage musu wannan tension da yake damu su. Dan kyautata mata, kuma kar ka kurewa kanka a daka ka ce zaka yi abin da yafi karfinka. Ke kuma mijinki abin da yake da shi in yayi miki kiyaye hakuri. Dan kar ki ji yanzu wannan an mata set ki ce a to shikenan mallam, dama haka ake yi, a to bari ai dama ya faɗa min ya ce zai ƙara, wallahi sai yayi min set. A ta iya yiwa mijinki ba shi da hali? Kar ki je ki ce kin ji darasi kin ji karatu, a ba haka abin yake ba. Shi sai yayi miki iya abin da shi ma Allah ya hore masa, heki hakuri ke kuma da wannan. Amma in kika matsawa kanki cewa yadda aka yi wanta haka za a yi miki, to zaki samu matsala, domin ko yatsun hannunki in kin hada su haka kin san cewa ba ɗaya suke ba, haka ne ko ba haka ba, to balantana ko mutanen da suke rayuwa a gefen Allah ya shiryar da mu. Dan haka dai mallam ya ce kana annabi sallallahu alaihi wasallama yatafaqqadu ahwala nisa'ihi, annabi ya kasance yana bibiyar halayen matarsa. Yatafaqqadu fatafaqqada daira ko fa qala mali la ara alhuda huda, attafaqqud shine bincike, ka dinga bincike me yake faruwa ne, ina wani ina wani. To annabi ya tafaqqadu ahwala nisa'ihi, yana ainihin wato bincikar yaya halin matansa, yaji menene damuwar cikin su, ya warkar musu, ya yaye musu ta hanyar yi musu da kyautata musu da hira da su da tattaunawa da su. Wa yatahaddasu ilaihinna, kuma annabi yana hira dawa da matan shi. Wa yanzuru fi mashakilihinna, kuma annabi yana zawa ya ji meye matsaloli da mushkilolin matan shi, annabi yana yin wannan. Wala yashguluhu shaghilun anhunna, ba abin da ke shagaltar da manzon Allah. Ku duba ku ga wannan magana din tana da muhimmanci mu fahimce ta. Wato an ce annabi yana bincikar halayyar matansa, a matsayinka na miji shin ka kula matarka ta iya sallah? Wallahi akwai mazajen da matansu ba su iya sallah ba, amma ba su taɓa mai da hankali suka lura da ya suke sallah ba. Jama'a haka ne ko ba haka ba? Ba ruwan shi kawai gari ya waye, wanka ya safa mai buf ya fita waje, shikenan magana ta kare. Ka taɓa bincikanta idan jininta na al'ada ya ɗauki ya take wanka? Ka taɓa bincikanta wannan abu ta sani na addini? Shin ma kana zama da ita kuna yin darasi ko karatu? Wani abin da zai baki mamaki ba ma awam, wato mutane gama gari a cikin al'umma ba, wallahi zaki ga mutum mai addini ne amma wallahi bashi da lokacin zama shi karatu da matan shi, bashi da lokaci. Kaji wasu matan suna complain suna cewa mallam ku yi wa wani nasiha, wallahi baya zama da mu yana karantar da mu. Kuma idan ka kalle shi, shi ma malami ne ko mai da'awa ne dan uwanka, amma baya yi. To wannan na daga cikin fitina. Ka duba yanzu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya tafaqqadu ahwala nisa'i, yana bincikar halayen matan shi. Wa yanzuru fi mashakilihinna, yana tambayar mushkilolinsa mushkilolinsu. Sannan wala yashghiluhu shaghilun anhunna, duk wani abin shagaltarwa baya shagaltar da su. Kai time table, kai time table. Akwai lokacin zama a tattauna matsalolin gida, akwai lokacin gida zama a tattauna matsalolin yara, assignment dinsu, school fees, makaranta, waye waye waye. Akwai lokacin zama a ƙara musu hadda ko a ƙara musu karatu ko akwai kuma lokacin da za ku zauna hira ce kawai ta duniya labarbaru kawai za a yi ta zubowa ka fada su fada a yi hewa a yi dariya da sauransu wannan dole ne mutum a matsayinsa na mai hankali ya tsiyaye wa gidansa tsari amma yanzu sai ka ga sabgogin wani a matsayinsa na dan siyasa ba shi da lokacin matan shi dan haka matan idan suka samu yaran yan siyasar waɗanda suke yawan zuwa gidajen sai su koma su ne abokan hiransu dan haka barna take faruwa kai miji baka da lokacin matanka amma ga yaranka suna da lokaci shine mai kai hajiya anguwa a mota suna tafiya yana mata hira ai hajiya Allah ya miki albarka yadda yake taimakon mutane a gidan nan ai wallahi sai dai kaza ce to wani ai abun namu ne sai a hankali ku ci gaba da dai kafin ka ankara hira ta barke tsakaninsu ba haka bane a ba haka bane ko
haka ne
me yasa saboda biji bahi da lokaci shi yasa mutum wato akwai manyan mutane da suke burge ni akwai yan siyasa da na sani manyan mutane da manyan ma'aikatan gwamnati da manyan yan kasuwa amma wallahi idan nan da ku mu zai je in kwana zai yi to da matarsa zai tafi suna tafiya a mota suna hira sun je ya sauke ta a inda zai abin nan ya je ya gama sabgoginsa cikin gari ya dawo suna tare in zai taso ya dauko ta su dawo wannan fa shine zaman lafiya amma wai kai minista kaza kai dan majalisar jaha ko na tarayya kai director a ma'aikata kaza ko kai wani daga cikin manyan mutane duk inda zaka je ba ruwanka yanzu akwai garkuwan Qur'ani fadilatul sheikh Muhammad Adam Al-Jasawi wanda ya kawo mana ziyara wannan satin yayi mana khutuba sannan kuma yayi mana lecture ranan Juma'a din tsakanin magriba da isha da ya tahi tahowa da matansa duka ya taho matan shi yaransa da zai taho tare duk matansa yace kowa ya dauko matan shi ga masauki ga matansu to wannan kana matsayin babba Allah ya hore maka wai zaka tafi a kasa kaza zaka tafi gari kaza zaka je special duty zaka je wata tsiya amma matanka suna gida ka je kai sati biyu sati uku wata ɗaya wata biyu wannan ba karamin sharri bane ba karamin sharri bane saboda haka mazaje masu hankali wanda suke kula da haƙoƙin matansu ba sa yarda da irin waɗannan abubuwa saboda haka kiya matsayinki na hajiya in ma ke ma ba munafuka bace dan akwai matan kuma da su ba sa so ma mazajen suna tafiya da su so suke mazajen su tafi su kuma suna da abokan shanawa nan ma kuma dan haka ma wani mijin yana mata tayin to hajiya kike tsaye ta ce ka ni hayaniyar ku nan ta yan siyasa ka je kawai ku ci gaba ku je ku ni ba zan iya bin ka ka zo kai ta ajiye ni kana abun nan dina ba ku je ku kawai shikenan ta shirya ma gadar zare ne kai ma baka sani ba Allah ya kiyaye munafurci dai dodo ne kuma yakan cinye shi duk wanda ya munafurci dan uwan shi eh gaskiya ne duk wanda ya munafurci dan uwan shi wallahi Allah ba zai bar shi ba dan haka ku yi hankali dangane da rayuwa da kuma mu'amala tsakaninku da mazajenku Allah ya bamu ikon kiyayewa dan haka annabi wala yushghiluhu shagilun anhunna duk wani abu mai na shagala baya shagaltar da manzon Allah ku duba annabi tafiya zai yi amma ƙuri'a yake tsakanin matan shi ƙuri'a zai yi tafiya sai a ce to mace ɗaya ne ko biyu za a tafi da su to a cikin mata taran nan sai a ce to shikenan zaman gida guda bakwai tafiya guda biyu sai a rubuta a takarda sai a watsa a tsakar gida kowace ta zo ta dauka saboda kar ya nuna wanci zo mu tafi ta ce an nuna san kai ko da haka sai a yi ƙuri'a duk wacce ta san ki tafiya sai ya ce kin tsa ko kuma ku yi hakuri sai next ina fata an fahimta shikenan to wannan shine dan haka gaskiyar magana ita ce idan mutane ba sa kula da haƙoƙin zamantakewa za su yi ta cutar da abokan zama amma idan ana kula to da izinin Allah za a samu sassauci muna addu'a Allah ya dace da mu lokaci ya yi dan haka zan a dakata a nan za mu tashi insha Allah ta'ala taqulu Aisha radhiyallahu anha kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufaddilu ba'dana ala ba'din la yufaddilu ba'dana ala ba'din fil qasam annabi ko rabo yazo zai saboda tsabar adalci baya bambanta tsakanin wancan amarya waccan uwar gida waccan mai yaya wannan babu annabi kan daidaita su a gurin rabo saboda yi musu adalci an gane ko za mu tashi akan wannan magana insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan sa wanda muka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku subhanahu wa ta'ala ya yafe mu Allah ya sa aljanna ita ne makomar mu Allah ya haramta wutacin naman jikin mu
subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka duniya da lahira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.